Amsa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a kuma iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar, yau Lahadi 6 ga watan Janairun shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki da kanin birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na gwamnatin shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba za ta janye sojojinta haka kwatsam daga Syria ba. Ana ci gaba da tattaunawa tsakanin fadar shugaban Amurka da Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka kan matsalar rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Sannan jami'ai a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo sun ce za a jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa har sai wani lokaci cikin wannan satin.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan gudun hijira na kokawa a jihar Barnan Najeriya.
Dan Allah a taimaka mana, ko ba a ba mu kai ba a gyara mana kasar mu koma dan darajar manzon Allah.
Za kuma ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shawarci waɗanda za su wakilci kasar a musabakar Alkur'ani na duniya. Sannan muna tafe da rahoto daga jamhuriyar Niger inda jam'iyyar CDS Rahama ta yi shagulgula. Daga bisani Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na gwamnatin shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba za ta janye sojojinta haka kwatsam daga Syria ba. John Bolton a yau dinnan Lahadi a yayin wata ziyara a Isra'ila ya ce janyewar da sojojin Amurka za su yi za ta ta'allaka ne kan irin nasarar da aka yi kan kungiyar ta'addancin ISIS. Bolton ya ce Trump na son ganin an yi kace-kace da ISIS. Mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaron ya kuma ce Amurka na buƙatar tabbaci daga Turkiya kan kare lafiyar mayakan Kurdawa da suka bada haɗin kai da Amurka kafin Amurkar ta janye. Trump ya fuskanci suka matuƙa bayan da ya bayar da sanarwar shirin ficewar sojojin Amurka daga Syria wadda da a cikin 'yan makonni kawai za a yi. Fadar shugaban Amurka ta White House da manyan hadiman 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka za su sake ganawa a yau dinnan Lahadi a ci gaba da tattaunawa kan hanyoyin kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya wanda ya shafi dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya tare kuma da kawo cikas ta fannoni daban-daban ga Amurkawa. An shiga mako na uku da rufe ma'aikatan. Musabbabin takaddamar rufe ma'aikatan dai shine tsaron kan iyaka. Shugaba Trump ya tsaya kai da fata sai an ba da dala biliyan 5 da kusan rabi don gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico saboda hana bakin haure kwararowa cikin Amurka ba bisa ka'ida ba. To amma 'yan majalisar dokokin tarayya na Amurka na jam'iyyar Democrat sun sha alwashin hana shugaba Trump duk wani kuɗi don gina katangar. Shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta bayyana katangar da rashin imani. Jami'ai a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo sun ce za a jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa har wani lokaci cikin wannan satin. Hukumar zaben ƙasar tana wata ganawa a yau ɗin da Lahadi kan batun jinkirta bayyana sakamakon zaben. Shugaban hukumar zaben Congo Sini Koloni Nanga ya ce ba wani yadda za a yi a bayyana sakamako a yau ɗin da Lahadi. Muna samun ci gaba to amma ba mu kammala komai ba tukunna. Nanga ya ce hukumar zaben ta tattara kashi 47 cikin 100 na akwatunan zabe daga runhuna daban-daban a fadin kasar wadda wato duk da haka dai ba za a samu kammalawa ba saboda babu kyawun hanyoyi na sufuri a kasar. To karfa a shafa adashin labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata tawagar bangaren cinikayyar Amurka ta isa birnin Beijing na kasar China. Tawagar ta je China ne don tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu wadda za a fara gobe Litinin inda za a mai da hankali kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping ta dakatar da sakawa junan harajin ramuwar gayya. Ranar 1 ga watan jiya na Disamba, shugabannin biyu sun amince su kammala tattaunawa kan matsalar sace-sacen fasaha da basira da kuma sauran sace-sace ta hanyar intanet cikin kwanaki 90, tare kuma da tsaida duk wani harajin ramuwar gayya da aka yi kan juna. Jami'an Amurka sun ce muddin tattaunawar ta kasa cimma sakamako mai gamsarwa, to Amurka fa za ta kakaba harajin biliyan 200 kan kayayyakin China, wato daga kashi 10 cikin 100 zuwa kashi 25 cikin 100. Jami'ai a Masar sun ce wani dan sanda ya mutu yayin da yake kokarin kwance wani bom wanda aka dana daura da wata majami'a dake bayan garin Al-Ahira babban birnin kasar. Hukumomi sun ce wasu yan sanda kuma akalla biyu sun samu raunuka a wannan fashewa ta jiya Asabar. Kafar labarai ta Reuters ta ce an bankado bom din ne cikin wata jakarda aka ajiye kan wani rufin gini. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da kubdawa Kirista na Masar ke shirin Kirsimetinsu a gobe Litinin. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin wannan al'amarin. To sai dai kungiyar ISIS ta sha ikirarin kai harhar kan Kiristan kasar Masar din.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya, wasu 'yan gudun hijira daga garuruwan Dora, Baga da Bundura dake jihar Borno suna kokawa kan a taimaka musu ko kuma akalla a tabbatar da yanayin da za su iya komawa garuruwansu da 'yan gudun Boko Haram suka mamaye. Wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiyu ya aiko mana da cikakken rahoton.
Mutanen Dora wannan, mutanen Baga, mutanen Bundura wannan, gabaki ɗayan mu wala kwanta, gabaki ɗayan mu bamu da kwanciyar hankali. Kin azalma bamu da kwanciyar hankali saboda muna cikin takura, muna rata sojoji ko muna rata 'yan Boko Haram. Dukan su ba mu samu ragowar kuɗi ba daga ciki. Dan Allah a taimaka muna, ko ba a bamu kai ba a gyara mana ƙasar mu koma dan darajar manzon Allah. Gwamnati ta taimaka mana, dan har ya taimaka mana. Har gwada muna bayan su, mun sani ana cutar shi ne, mun sani.
Maryam Umar kenan, wata rugujin hijira daga Doron Baga da kuma na iske ta garin Mangulu sakamakon tattakansu da yan gungiyar Boko Haram suka yi daga wasu garuruwa da ke arewacin Borno ke kira ga shugabanni don kawo musu ɗauki game da halin da suka shiga. Na kaddama da Maryam Umar ne tare da wasu mata da ƙananan yara da daman gaske suna kwanci a filin Allah Ta'ala a cikin wannan gari na Mangulu a lokacin da muka yi tattaki tun daga garin Maiduguri zuwa garin Mangulu. Dan ganewa idanunmu zahirin abin da ke faruwa kan wannan batu na sake kwace wasu garuruwa da ke arewacin Borno da aka ce yan gungiyar Boko Haram din sun yi yayin da rundunar sojan ke karetawa, sai dai a iya cewa buri yayi kama da mutum ganin yadda waɗannan mutane ke ci gaba da fitowa daga garuruwan su yayin da wasu kan kwashe kwanaki biyu, wasu kuma kwanaki uku don neman mafaka a wasu garuruwan na daban wanda mafi yawan su kun yada zango a garin nan Mangulu. Wannan mata da take tare da 'ya'yanta su takwas dukkan suna kwance ne a fili kuma daidai lokacin da ake zabga dari tana mun bayani ne tana sharan kwalla. Na kuma zanta da wasu mutanen da na tarda a filin Allah Ta'ala kamar haka.
Sunana Abubakar Abdullahi. Daga Baga ka zo kai ba?
Gashi na ganka a cikin garin Mangulu. Shi ka shigo
Allah ya jene shi.
Sai daga shigo Mangulu daga
Allah da sabu na zo mai gida daga can.
Daga mutum daga
Baga. Daga mutum
nawa ne daga Baga zuwa Mangulu?
Zai kai kilomita ko 80 dai zai kai.
Kwana nawa kana tafiya?
Kwana na biyu na tafiya da yara da mata.
Yaran ka nawa?
Yara na sun kai 10.
duk kuma ka samu shigowar su
eh da kyar mata dai a Bayero na Doroto
me yasa me
tana da ciki tana da juna biyu
da bare ka dinga turo
eh da Bayero maka dinga turo ta daga
to ya ba ga yake ne
kai ba zan ba radi fa ga koma a cikin ma'aikata ne kai mai mutanen jeje ne kai a ciki
su yan boko haram
yan boko haram din ba
to ana tabbatun cewa kamar sojoji su ne rike da baga ba yan boko haram ba
ba haka bane ba haka bane tsakani da Allah jiya na baro ba yan boko haram ne a cikin ba
eh lokacin da kuke ka zo na kusan kwana biyar ko shida kenan kuna tare da su
ba eh insha Allah
to me suke ce muku
to a yadda suke ce mu mu din da suna cewa mu zauna mu kuma saboda ba sojoji ai ba za mu zauna ba ba yana ma bai ma su
yi magana da shi
eh na su ga Suleiman yanzu
Suleiman ya kake wa alaikum salam Suleiman wa sunanka
Suleiman Abdullahi
eh taru ku zo da mahaifinka cikin garin Mangu ko
sosai ma
taru ku shigo jiya
tare muka zo jiya
eh to yana yin tafiya kuka tadda wannan daji
da kuka tafiyan nan mun wahala dan saboda tafiyar da race muka yi gashi muna tare da yara kuma gashi matar mahaifin na wadaya tana tare da juna na wata shida ta wahala sosai dan saboda abin ruwa muka zo da ita
kwana nawa kuke kuna tafiyan nan
kwana mu biyu
kwana biyu tafiyan dare yanzu kuke yi
kuma hakan ma ba
ka tsaya abin da kuke samu ban cewa daji ku ratsa
abincin magana samu abinci ba sai ku rike ruwa haka kun kuka jaru gan fulani za su taimaka muku da nono wasu ma su ce muku babu
shi ma dai gurnan jihar Borno Honorable Kashim Shatima ya ziyarci garin na Mangu inda ya zanta waɗanda wannan iftila'i ya shafa ya kuma mika musu kayan kin tallafin abinci
a mun je ne mu ba mutane mu hakuri bisa ga masifa da ta fado mana kuma mu ga wani matakai za mu dauka mu kare mutuncin su bisa abinda muka gani man sake niyyar a gidaje 2000 a Mangu kaga a cikin Mangu kadai akwai mutane kusan 250 kuma kaga yanayin da suke ciki dole a tallafa musu kuma za mu rasa wajen kwana da shingobe kiyama don mutane suna cikin sananin rashi da kuma kaga yanayin inda gidajen da suke wasu ma a layi suke kwana kuma dai ya kamata mu ji tsoron Allah mu tallafa musu za mu dauki matakan tsaro su Lingard su Burnari su Burmari su Asadu sun tashi to muna so ne mu hada gwiwa da sojoji da police da civilian JTF da maharba mu ga cewa mutane sun koma asalinsu sun koma kauyukansu kuma insha Allah za mu yi gurgurdan karfinmu mu ga cewa mun gina gidajensu
sai dai na fuskanci wasu sabon al'amura akan hanyar mu na zuwa Mangu inda na fahimci cewa an samu karuwar tashin wasu garuruwa da kuma ficewa daga garuruwan da jami'an sojin suka yi ganin cewa akan garin kunan su ba tare da jami'in soja ko da guda ba wanda hakan ke sa waɗannan mutane su ma sutre nasu su fice Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
zauna a lafiya to kungiya da malamin lafiya shine cigaban
to a gaida Haruna Dauda biyu Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci waɗanda za su wakilci ƙasar a musabaƙar Alkur'ani mai tsarki na duniya wanda za a yi a ƙasar Saudiya cikin wannan shekarar da su tabbatar sun yi koyi da koyarwa addinin Musulunci na haɗin kai tsakanin dukkan 'yan adam da kuma kyawawan ɗabi'u. Wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton.
Da yake gabatar da jawabin shugaba Muhammadu Buhari, ministan muhalli a Najeriya Suleiman Hassan Zarma ya fara ne da miƙa godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya ce a yayin da nake miƙa saƙon taya murna ga dukkan waɗanda suka fafata a musabaƙar, ina kira gare ku da ku tabbatar kun yi koyi da koyarwar addinin Musulunci. Haɗin kai a tsakanin dukkan 'yan adam da kuma kyakkyawan ɗabi'a.
Mr. President, to deliver this address.
Sannan ya ce ina sake kira don tabbatar da cewa an gudanar da mu'amalloli cikin kwanciyar hankali don tabbatar da hada-hadar zaɓe cikin walwala da kuma zaman lafiya. A nasa jawabin shugaban jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, Farfesa Abdullahi Abdul Zuru ya yi bayanin makasudin shi da musabakar da cewa hanya ce ta kulla abota a tsakanin 'yan ƙasa.
Wannan gasa dama an shirya shi ne saboda na ɗaya Allah wannan karasun zai tunasar da mu bisa ga duka abu ɗayan da ya kamata mu yi domin mu kusanci shi Ubangiji. Kuma irin wannan da kaga an taru kaga jihohi guda 34 sun zo. Me yawa wannan yake nunawa shi ne mutane daga bangaren duka bangaren Najeriya duk sun zo nan za a zamu abotaka za a san juna za a fahimci juna.
mai masaukin baki gwamnatin jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kombo yayi fatan Allah ya karbi ba dunmu sannan ya ci gaba da cewa
muna fata da karatu da aka yi da duk ayyuka da aka yi na ibada ubangijin Allah ya karba kuma a gwamnatance kamar yadda na faɗa muna shirya kowane lokaci domin mu tallafa wa irin wannan aikin ita kuma wannan yata da ta zo ta yi karatu da ya burge ina so in ƙara bata gudumawa na naira miliyan ɗaya
a ƙarshen musabakar waɗanda suka zamo gwarzaye a ɓangaren maza akwai Tijjani Muhammad Dan Baba daga jihar Yobe sai kuma Zainab Muhammad Faris daga jihar Adamawa a ɓangaren mata ga abin da suke cewa da kuma ƙudurinsu na ganin sun yi nasara a musabakar Qur'ani na duniya wanda za a gudanar a kasar Saudiya a cikin wannan shekarar.
Mai abu na farko shine ina matakar yi Ubangiji godiya ta yadda ya bani nasara kuma zan fara shiri na gaske da kuma zage wuya ga cewa in Allah ya da kamar yadda na zanto dalibi na farko da ya fara kawo wa jiha ta Yobe wannan gwarzon shekara ina so in zanto dalibi na biyu wanda zai kawo Najeriya gwarzo a duniya baki da insha Allah.
A gaskiya ina cikin farin ciki sosai farin cikin da ba zai iya misaltuwa ba. Kuma insha Allah zan yi kokari ko ta yaya da taimakon Ubangiji sai kokarin ga na fitar da kasa ta kunya kuma na fitar da wayanda suka taimaka mini kunya su ma insha Allah
Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna
Abdulwahab Muhammad wira Amurka daga Bauchi a Nigeria
to a gaida Abdulwahab Muhammad a jamhuriyar Niger kuma a yayin da jiya Asabar jam'iyyar CDS Rahama ke shagulgulan cika shekaru 27 da kafuwarta shugabannin jam'iyyar sun kudura aniyar mayar da ita a matsayin ta na fil azal don ganin tayi gogayyar neman mulkin kasar da manyan jam'iyyun kasar a zabubbukan 2021 wakilin murya Amurka Ayamai Sulamomin Barma ya aika mana da rahoton.
Cikin yanayin rarrabuwar kawuna magoya bayan CDS Rahama suka gudanar da shagulgullan cikar wannan jam'iyya shekaru 27 da kafuwa sakamakon rikicin da ke ci gaba da ƙara ta'azzara tsakanin wasu shugabanninta akan maganar cancantar shugabanci. Bangaren Metro Madugubu Bakar a wata sanarwar da ya fitar ya nuna damuwa a game da halin tagayyarar da wannan jam'iyya ta tsinci kanta ciki kamar yadda za a ji daga bakin mataimakin shugaban jam'iyya Dr. Saidu Umaru.
Parti sabon kai yanzu ya samu shugabanci na kasa da deputy 22 ko da uku ga wannan lokaci kaga a kwana a tashi duk shekara hudu ko biyar na bayan wannan an kai election sai kaga abu ya rage ga har yau deputy uku ɗaya ne kaga sai da assalamu ai ka san akwai abun bakin ciki tilas irin wannan abun ya faru in babu adalci.
Bangaren Abdulabo wanne ya shirya nasa bikin na daban ya alakanta koma bayan jam'iyyar ta CDS da abin da ya kira rashin hakurin wasu abokan tafiya kamar yadda Abdu Amani ke gaya wa manema labarai.
Parti yana ta tabarbarewa saboda rashin hakurin wasu da halaye wasu wanda muke aikatawa wanda ke sa marasa hakuri sai ta safar parti. Wannan shi yasa muka ce ya kamata mu tsaya mu yi nazari mu ga ya zamu mu ciwo kan matsalolin da ke raba kawunan mu.
Usoshin CDS na sassan kasa sun sha alwashin samar da hanyoyin warware rigingimin da ke dabaibaye wannan jam'iyya.
Mai suna na Isa Musa ni president ne na CDS Rahama a jihar Bure. Insha Allah ku daga wannan ganin za mu ɗauki matakin daidaita duk wani kurakure da muka samu. Dama rashin sani ne Hausawa suka ce rashin sani ya hidari duhu. Akwai mutanen da muka ɗauki jam'iyya muka yi neman mu meka musu amma sai muka fuskanci cewa su ba mutane ba ne masu son wannan jam'iyyar mutane ne watakila 'yan kasuwa.
To amma a nasu ɓangare mata Rahama irin su madam Warkurakiya mai daji na ganin dole ne magabatan jam'iyya su canza hali.
Mu matsayin mu na mata za mu ga haɗa kanmu don saboda wanga jam'iyyar ta farfaɗo saboda in ana danniya abu bai ci gaba yau danniya ce ta kai mu yau.
Tuni matasa suka bullo da wata dubarar tayar da takwarorinsu daga bacci in ji Ila Musa shugaban matasan CDS Rahama yankin Doso.
Kamar yanzu muka ɗauki fannin harkar resolution mun kiran grupu da yawa wanda muke sa duka matasa na CDS Rahama suke cikin Niger wanda har suke wato wani ketare saboda mu zan mu rinka samun labari junan mu ko mu rinka sanin menene ake nan ana ta yi me kamata mu dauka dan muna son mu yi kokari mu gani rahaman nan ta ƙara sake sunanta wanda aka sani nata da
wannan kace nace jami'ar CDS Rahama na gudana ne a wani lokacin da ya rage shekara daya a gudanar da zabubukan kananan hukumomi
duk dan CDS wanda yayi zuciya ko wanda aka kora yau ya komo mu gama ƙarhi mu kama partin ga da kyau saboda iko muke so ba ya zama kullun muke biya ba muna fata mu ma a ce gobe ana biye da mu
ba wani abu ne ba inda kana jin kari kana nan wani abu kaga abin ba shi ma baka samu ba sai kai naka samu farki ko kuma ka zaka asasanta a baka wurin da Allah kadir a baka
sule mummuni barma mu yar amurka daga mai a jamhuriyar Niger
a gaida sulamu mini barma masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 10:20 na safe ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta a cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji tattaunawa ta musamman game da matsalar shaye-shaye da kuma bangar siyasa kwararru a fannin yaki da masu mu'amala da miyagun kwayoyi sun bayyana cewa lokacin zabe lokaci ne da matasa suka fi amfani da ababen samaye musamman waɗanda ake diban su a matsayin ƴan bangar siyasa yayin da Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zabe a wata mai kamawa masu kula da lamura na ganin akwai buƙatar ɗaukan matakan magance wannan matsalar batun da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibril ya tattauna kenan da masu ruwa da tsaki a cikin al'umma ga kuma abin da suke cewa
hanyoyin da za a bi gaskiya gwamnati ta maganin wayannan abubuwa yanda zaben ne ya karanto shine a yi kokari a ba wa matasa abubuwan da za su sa su samu abubuwan yi da ba zai sa su kai ga shaye-shaye ba saboda yawanci in ka bar matashi ba shi da sana'a ba shi da ilimi ba shi da komai abin da zai nema shine me zai sa ya manta da wannan abubuwan to mantuwar ita ke kawo shaye-shaye to in mun duba yanzu sai mu ce kaga yanzu kaman maganar zabe ana magana a dauki dalibai ɗan jami'a su shigo cikin ayyukan zabe wanda in sun yi za a dan ba su wani dan abin ihsani da zai taimake su to yin haka ga gwamnati zai taimaka mata saboda matasan nan da suke jami'o'in mu muna karantar da su yau in sun fita dan sati bi sati uku da za su zauna ba wani abin yi kaga gwamnati ta fito da wannan aikin za su samu abin da za su yi da zai sa ba za a koma wa'incan shaye-shayen ba wanda dama shi ke kawo haka
to malamin Lalle ka je bayanin da Malam Muhammad Sani yayi me zaka dora anan musamman mun gane da ake zargin yan siyasa suke amfani da matasa na wajen cusa musu kwayoyin nan idan aka zo zabe domin bangar siyasa
wato sai shi maganan da Malam Muhammad Sani yayi sai ya tuno mini da maganan da ake cewa in birana da sata da daddawa na dawari da gaske ne miyagun yan siyasan nan suke cusa mai yaran nan kayan shaye-shaye yanzu hukumar yan sanda ma tana tuhuman wani sanata na wani bangare da laifin yan banga da yake da su masu kashe-kashen mutane da sare-sare mutane kaga in ba da shaye-shaye ba ba yadda za a yi a ce matashi ya tashi ya koma wani bangare na wani bangaren wani sanata na wani bangare a ce wai su ba su da wani aiki sai dai ya tura su ku kashe wancan ku raye wancan dan ina san shi kaga ya zama mulki irin na Fir'auna kuma sai ya kasance mu cewa ita kasar nan a yanzu ba a gobe ba duk wannan ta'addancin yanzu mu fa ya tattara a arewa ne to me kawo ta'addancin nan a arewa shaye-shaye kuma dan ma Allah ya taimake mu da shi shugaban kasa jajirtacce kuma Allah ya taimake mu da shugaban hukuma na custom din nan yana bakin kokarin shi tsakanin su da su da mutanen NDLE din nan kaga kaman taragai da ake cewa an kama na kayan tramadol din nan a Lagos yana daya daga cikin ya nuna mana cewa shugabancin nan na kasar nan da alaman adalci tunda akwai har ana iya kama kwayar da ta kai mai wannan yawan miliyoyin kudi har kuma ana iya yin hukunci akan waɗannan kwayoyi da ba a gani ma ba a sanin ma an shigo da kwayar balle ma a kama ta saboda ita gwamnati na da hannu a cikin a sha kwayar saboda haka wani bangare da dayawa na gwamnatoci sun ba da goyon baya kuma wallahi malam na rantsi babu kafara a tare da wannan al'amari da an bar kwayan nan ta bazu a Najeriya wallahi arewacin Najeriya ne muke da ita in an raba ta kashi 199 arewacin Najeriya ake saida ka duba irin abubuwan da ke faruwa a jihohinmu na nan arewacin Najeriya wallahi tallahi shaye-shaye ke kawo wannan al'amari matan aure sun baci yan mata sun baci bare matasa waɗanda suke kallon in yau yaro ya kai wani matsayi in ba wani ikon Allah ba wallahi ba zai iya juya shi saboda ya fito waje ya gurbata da ƴaƴan banza da ƴaƴan wufi da ƴaƴan iska kuma billahi lazi la ilaha illallah idan gwantu ba ta tashi tsaye da sanin cewa makarantun nan yanda malaman jami'o'i suke ta kuka kokoki makarantun nan yadda malaman polytechnic ke ta kokoki akan cewa a taimaka musu da kuɗi da zai inganta ilimin nan to shi ma ilimin in ba an inganta shi ba ta ina ɗalibin ma zai shigo yi karatu shi kuma malamin in ba an ba su wannan tallafi ba ta ina za su dadi su koyar da waɗannan ɗalibai to gwamnati sai buris ko unkula tun shekara 2007 ake musu alƙawura gwamnati ta sa kafa ta shuri matasa na son karatun nan su kuma malaman nan na son koyar wannan gwamnati ta sa kafa ta shure bata kula da wannan al'amari abin da ya shafi ilimi ba ballantana a san cewa an sani idan aka ba su waɗannan kuɗi aka taimaka musu wallahi tallahi duk yaron da ya samu ilimi ba shi ba dalilin wani dan iska ya gurbata shi a waje ko wani wofin sanata ko wani wofin gwamna ko wani banza sakaran dan takarar shugaban kasa ya ce mishi zo ka sha wannan dan ka kashe min wani karayewa ne ka gani rashin karatu ne ba yadda za a yi a ce kasa ta zauna babu ilimi mai ilimi fa har abada shi yake da rayuwa mai kyau a duniya ga gobe kiyama to gwamnati ta yi buris ko kula tun 2007 ake ta suke ta roko a taimaka musu da kaza a ba su kaza a ba su kaza hatta kai ga an kure su yanzu tunanin su ma jin aikin ba san ranan dawo wasu ba
masu sauraro anan zamu dasa aya sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma baban gida Jibril da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin ni Muhammad Hafiz baban lake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice
to a takaice mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na gwamnatin shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba za ta janye sojojin ta haka kwatsam daga Syria ba jami'ai a Masar sun ce wani dan sanda ya mutu yayin da yake kokarin kwance wani bom wanda aka dana daura da wata majami'a dake bayan garin Al-Ahira babban birnin kasar hukumomi sun ce wasu 'yan sanda kuma akalla biyu sun samu raunuka a wannan fashewa ta jiya Asabar. Wasu mata biyu sun yi abin tarihi a jihar Kerala ta kudancin India bayan da suka bugi kirji suka shiga wani wuri mafi tsarki na addinin Hindu wanda aka haramta mata 'yan shekaru daga 10 zuwa 50 shiga. Ko da yake sun shiga buya sun ce su fa ba su jin tsoron duk abin da zai biyo baya. Wata ma'aikaciyar gwamnati ta ce sun yi watsi da zanga-zangar ɗaruruwan mutanen da suka yi ƙoƙarin hana su. Jami'ai a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun ce za su jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa har sai wani lokaci cikin wannan satin. Hukumar zaben ƙasar tana wata ganawa a yau ɗin nan Lahadi kan batun jinkirta bayyana sakamakon zaben. Wata tawagar bangaren cinikayyar Amurka ta isa birnin Beijing na kasar China. Tawagar ta je China ne don tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu, wadda za a fara a gobe Litini inda za ta fi mai da hankali kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping ta dakatar da saka ma juna harajin ramuwar gayya.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Nick Ivanov Zahra Aminu fage ke cewa ku huta lafiya.
Afrique et Info pour chacun, VOA Afrique.